sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 12 ga watan 10 na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan kame da sakin manyan alƙalan Najeriya. Za kuma ku ji cewa zaben ƙananan hukumomi da aka yi a jihar Ogun ya babbaya da kura. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda kuke gani ya kamata jama'a su sa ido ko su ci gaba da sawa akan lamarin tsaro biyo bayan tashin bom ɗin da ya faru yau a garin Maiduguri. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wata fashewar da ta auku a Maiduguri babban birnin jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya yau Laraba ta halaka mutane akalla 8 tare da raunata wasu kuma 15. Hukumar kai daukin gaggawa ta ƙasa Nema a takaice ta ce mutane 6 sun halaka nan take a wurin, sannan wani guda ya mutu a asibiti, sannan ana ma 15 din jinya a asibiti. Nan take dai babu wanda ya dau alakin kai harin. Fashewar ta auku ne a daidai lokacin da wata motar taxi ta doshi wata tashar mai. Gawarwakin waɗanda abin ya rutsa da su sun warwatsu ƙasa daura da motar yayin da jami'an kai ɗaukin gaggawa ke duba wurin. Yankin arewa maso gabashin Najeriya ya kasance tunga ga ƙungiyar Boko Haram wadda ta shafe shekaru 8 tana tayar da kayar baya wanda yadda ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 20,000.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gana wannan rana Asabar ɗin da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da kuma manyan jami'an diflomasiyya na manyan ƙasashe don su tattauna rikicin Siriya a birnin Lausanne na ƙasar Switzerland. Kerry zai kuma tattauna batun Siriyar da wasu ƙawayen Amurka na yankin da kuma na ƙasa da ƙasa ranar Lahadi 16 ga watan nan na Oktoba a birnin London, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Wannan matakin na diflomasiyya ya zo ne bayan da Amurka ta daina tattaunawa tsagaita wuta da Rasha kai tsaye akan batun na Siriya a daidai lokacin da Rasha ke kai hare-hare kan birnin Aleppo na ƙasar Siriya. Tattaunawar da ake shirin yi kan Siriya ɗin za ta mai da hankali kan matakan da suka hada da tsagaita wuta mai ɗorewa da kuma dawo da samar da kayan agaji, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya sha alwashin gudanar da yakin neman zabensa ta yadda ya ga dama cikin sauran 'yan makonnin da suka rage. Yana mai ko oho da nesanta kansu da jagororin jam'iyyarsa ta Republican suka yi da shi bayan da aka yada wani faifan bidiyo na shekara ta 2005 wanda ke nuna Trump na kalaman batsa game da wasu mata. Trump hamshakin mai hada-hadar gine-gine mai kakkausan lafazi wanda wannan ne karansa na farko na neman mukamin siyasa, ya gaya ma kafar labarai ta Fox News jiya Talata cewa shi fa ya gaji da rashin goyon baya daga jagororin jam'iyyar Republican da kakakin majalisar wakilai Paul Ryan da kuma ɗan takarar jam'iyyar a shekara ta 2008 kuma sanata mai wakiltar Arizona John McCain, tare kuma da wasu 'yan Republican ɗin sun nesanta kansu daga Trump cikin 'yan kwanakin nan, ta yadda ma a fakaice Ryan ke nuna cewa Trump zai sha kayi a hannun 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton.
Majalisar dokokin Burundi ta amince da wani kudirin doka da gagarumin rinjaye na ficewar kasar daga jerin kasashen da suka amince da halarcin kotun manyan laifuka ta duniya na baya-bayan nan a matakan ware kanta daga al'ummar duniya. Bayan da majalisar wakilai ta kada kura amincewa da safiya yau dinnan Laraba, sai aka gabatar ma majalisar dattawa inda aka amince da gagarumin rinjaye, wato dukkanin 'yan majalisar su 39 sun amince. Yanzu kudirin dokar na jiran shugaba Pierre Nkurunziza. Goma bayan kada kura'a da kasar ta yi ta ficewa daga ICC, dole sai gwamnatin kasar ta rubuta takarda ga sakataren janar din majalisar dinkin duniya don bayyana niyyarta ta ficewa, kuma ficewar za ta fara aiki ne bayan shekara ɗaya da karɓar wasiƙar. Zuwa yau dai ba mu karɓi wata takarda ba mai nuna niyyarsu, a cewar mai magana da yawon majalisar dinkin duniya Stefan Dujarric, ya kuma ce shakka babu muddin muka sami irin wannan takarda. To what zai zama abin takeici. Ficewar Burundi daga kasashen da suka amince da ICC ya zamo na farko a tarihin kotun ta ICC. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Har yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da kame da sakin wasu manyan alkalai a Najeriya. Ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Mai magana a madadin hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya Abdullahi Garba ke bayanai kan tsabar kuɗi da suka samu a gidajen alkalai bakwai da suka kama waɗanda daga bisani suka bada belinsu. Gwamnatin Najeriya ta kare wannan dirar mikiya da nuna batun kariya ga kowane mai mukami bai shafi lamuran bincike ba, musamman ma irin wannan na yaƙi da cin hanci da rashawa. Hakan dai martani ne ga matsayin babban alkali Mahmud da ƙungiyar lauyoyi da ke ganin matakin da aka ɗauka kan alkalan abun takeici ne. Minista a gwamnatin Najeriya Solomon Dalun ya ce gwamnatin ba za ta ɗaga ƙafa ga yaƙi da almundana ba.
Ana nema ne a kwace demokradiyya daga hannayen masu mai da demokradiyya kasuwanci zuwa shugabanci na bautawa ƙasa. Don yi ma 'yan Najeriya wani alkawari, Buhari in ya gama mulkinsa zai yi wuya a ce za ka neme zaɓe, wani tambaye ka kuɗi.
Wannan batun dai ya bayyana gaban majalisar dattawa da ta nuna damuwa kan dirar mikiyar, amma ta ture buƙatar da sanata Joshua Lidane ya kawo ta nema a gayyato shugaban jami'an asirin Lawal Daura ya yi bayani. Sanata Ubali Shitu ya ce matakin bai saba wa ƙa'ida ba, da sun samu ne da an bar 'yan sanda sun ɗau matakin.
Illa dai abu ɗaya ni da nan ce ni jigani mai gyara DSS Director Security Service a fahimta ta ba aikinsa ne wannan aikin ba. Aiki ne na ɗan sanda. In akwai abin da za a yi sai su yi bincike su ba da furbun na bincike, amma ya zamanto kamar security service na aikin 'yan sanda ba, wannan bai daidai ba. Amma dai duk wanda ya laifi in an hukunta shi bai zama aibu ba, in an samu hujja akan mutum a hukunta shi daidai ne.
Nan take malamin Islama Shege Yakubu Musa Hassan Katsina ya ce ɗabi'ar da gwamnan Yusuf Wukeniri ba zai nuna da taimakon 'yan sanda wajen hana awon gaba da ɗaya daga alkalan na nuna muhimmancin shiga lamarin da jami'an sirrin suka yi.
Saboda haka ina jawo hankali tun daga kan babban alkali musamman jagoransu a siyasance Attorney General, lallai su ɗauki mataki wanda ya kamata, kamar yadda nake kira da ainihin Inspector General of Police ya ainihin binciko waɗanda suka je suka bada ainihin kariya ga gwamnan da yake son a hana alƙalin da ake so a kama, wanda an tabbatar da an ba da shaida cewa mai laifi ne, ya amshi hanci da rashawa da sauransu. Gwamna ka fito da 'yan sanda har da kwamishinan 'yan sanda, kuna son ku hana a kama shi, a hana kama mai laifi.
An kama alkalai, an ba da belin alkalai, kuma za a koma gaban alkalan don tuhumar alkalai. Hakan ke nuna in alkalai da 'yan sanda suka karkace a ra'ayin masu sharhi, demokuraɗiyya za ta samu targaɗe. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ina mafita halin zami ya ɗinke mini samalin gayya, samalin gayya, samalin gayya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Zaben da aka yi rana Asabar din da ta gabata a jihar Ogun ya wuce, amma ya bar baya da kura, inda babbar jam'iyyar adawa a jihar ta PDP ta yi kira da a soke ilahirin zaben saboda an yi abubuwan da ba su kamata ba a lokutan zabe. Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani.
Rabaran Olujanwo, sakataren jam'iyyar PDP na Kudu maso yammacin Najeriya ne yayin kiran a soke zaben a madadin jam'iyyar PDP.
In clear terms, PDP is calling for the total cancellation of the election exercise for the following reason. Election materials were not supplied in some local government.
Rabaran Olujanwo yace PDP na kiran a soke ilahirin zaben kananan hukumomin saboda waɗannan dalilan ba kai kayan zabe a wasu kananan hukumomi ba a cikin lokaci. Misali karamar hukumar Ijebu Waterside sannan zaune gari Banza dauke da mugan makamai sun kwace kayayyakin zabe saboda haka ba a yi zabe a can ba. Janwo ya kara da cewa wasu wurare kalilan da aka yi zaben an tafka magudi tare da yin baddabami a wasu mazabu. Sai dai shugaban gungun wasu jam'iyyu da sun ka shiga zaben Alhaji Mashud Adeshina yace bayan sun yi bincike da nazarin zaben kananan hukumomin su kam sun gamsu da yadda zaben ya gudana.
After the careful and thorough deliberation, we have resolved that the process leading to the LG and SCDA elections held in Ogun State on Saturday, October 8, 2016 was transparent and inclusive.
Alhaji Mashud Adeshina yace zaben kananan hukumomin da aka yi a jihar ta Ogun ranar Asabar da ta gabata an yi shi a cikin gaskiya da adalci. Jam'iyyar APC ce ta lashe shugabannin kananan hukumomi guda 20 da majalisun raya yankuna wato local council development areas guda 37 kana jam'iyyar APC ce har wa yau ta lashe kansiloli 346. Jam'iyyar PDP ta sami kansila 1 tilo, ita ko jam'iyyar Unity Party of Nigeria ta sami kansiloli 2. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda jama'a za su sa ko su ci gaba da sa ido akan lamuran tsaro biyo bayan tashin bom din da ya faru yau a garin Maiduguri. Amma kafin mu bude layukan mu ga wannan sakon.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Najeriya mu ce tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Najeriya ƙasar mu ce mai reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta ku sa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta, rayuka suna ta salwanta, a taimaka a je a sulhunta, kar ƴan matan su imauta, har rayuwa ya salwanta, kowace akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta, suna cike da
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kira na farko daga Bauchi.
To Malam Mahmud su ji alaran Maiduguri.
To Malam Mahmud, me zaka ce game da batun tsaro a yankin arewa maso gabashin Najeriya?
To gaskiya tsaro ne, bayan da muke gani yanzu gaskiya tsaro ya inganta ba kaman shekarun baya ba.
To wane kira za ka yi ma jama'a akan a ci gaba da sa ido ganin abin da ya faru yau a Maiduguri? Bom ya tashi har wasu sun hallaka.
To ni sha'ar zan bada shi ne, yawanci kamar yan uwa musulmi da ainihin Kirista su dinga sa idanu duk wata bakon mota ga gani, ko kuma wani mutumin da ba a yarda da shi ba a baiwa ainihin 'yan sanda ko 'yan banga bayanai zai su bincike shi. Ina ga wannan ne kuma.
To Malam Mahmud kenan daga Bauchi, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kaduna?
Muna magana da Salisu Aliyu ne daga Bomo, karamar kuma Sabon Gari, jihar Kaduna.
To Malam Sanusi, wace shawara za ka bada game da batun tsaro a yankin Maiduguri da su Adamawa da
To, shawaran da ni zan bayar kamar yadda su rundunar tsaro kuke bada, kuke sanar ma jama'a shi ne. Jama'a su kasance cikin shiri, wanda ba su gane mishi ba su kai rahoton shi ga inda ya dace a kan lokaci, don gudun faruwar irin waɗannan abubuwan da suke faruwa.
Malam Sanusi Aliyu kenan daga Kaduna, mun gode da ra'ayinka. Mun samu wani kiran kuma daga Jigawa.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salamu, da wa muke magana?
Yar wata ni ne Awoli Yusuf, garin Gabas, karamar hukumar Malamudorin jihar Jigawan Najeriya.
To Malam Awoli, me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau?
A matsayina kan abin da ake tattaunawa a yau, a maruhin da kuka bayar yau, ni na ra'ayin shi ne a kan tsaro da yake Najeriya. Bayan nan kuma kun yi magana a kan ainihin ƴan shi'a da suka zo suka aiwatar da wannan abubuwa, amma shawara ta gaba ɗaya har janar har mutane har kowa ma da kuma dole san zaman lafiya a Najeriya, ina son dan Allah dan Annabi kowa ya yi haƙuri mu zauna lafiya da musulmi da Kirista, zai fi mana daɗi.
Malam Awali Yusuf kenan daga Jigawa, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma mun samu wani kiran daga Unguru.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salamu. Malam, muna jin ka, malami daga Unguru.
Magana tsaro ne. Muna wa Allah godiya domin tsaro ya inganta. Yawa, to bayan nan kuma muna fata jama'a mu na Yobe da Borno, Allah a matsa a ci gaba da addu'a tunda abu ya zo ƙarshe. Muna fata al'umma Annabi a ci gaba da addu'a. Allah ya ƙara sa mana sauran muga mutanen nan. Addu'ar da nake yi kenan. Allah kuma ya taimaki Buhari. Allah ya bashi.
To mun gode malami daga Unguru. Jama'a ma sauraro, har yanzu muna da lokaci, sai a kira a bayyana mana ra'ayoyi. Mun samu wani kiran daga Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
Da injiniya ne Bala'awar da Nasarawa.
To injiniya, me zaka ce game da batun tsaro? Ganin rahotanni sun ce an samu nasarori, amma kuma kwatsam yau hega tashin bom a garin Maiduguri. Wace wani kira zaka yi ma al'umman wannan yankin?
Kamar yadda wani malami ya faɗa, ce ana sake to ga al'umma su tashi tsaye da sa ido akan.
Injiniyan, ko za ka ɗan rage muryar rediyon ka, don muna jin muryar na dawowa. Ka ɗan rage muryar rediyon. Yawwa, to muna jin ka.
So, jama'a su dinga sa ido akan waɗannan mutane. Kamar yadda ake yi da masallatai, tasha, duka, kasuwa, a dinga sa ido. Don abun na tafiya na dawowa. Tsaro dai kan ana kokari. Alhamdulillahi, mun gode tsaro ana kokari.
To mun gode injiniya Bala daga Nasarawa. Yanzu kuma bari mu je Gusau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Muhammad Sani daga Gusau.
To Malam Muhammad, me za? Muna jin ka.
Sha'anin tsaro, sai dai mu ce Allah san barka. Kanan wannan bangaren gaskiya, Buhari ya kokari, lallai Allah ya saka mai da alheri. Ko ba gaskiya. Musamman mu nan jihar, irin yadda barayin shanu suka dame mutane, to gaskiya tunda sun kashe bo gwamnatin tarayya ta sa hannunta ga wannan al'amarin, gaskiya an ji sauki kwarai.
To Malam Muhammad, wani kira za ka yi ma 'yan yankin Borno kuma fa, game da tsaro, gana abin da ya faru yau, bom ya tashi a garin Maiduguri? Malam Muhammad daga Gusau, ko kana jin mu? To ga dukan alamu layin malami daga Gusau ya goce, amma mun samu wani kiran daga Fatisko.
Hello?
Hello, muna jin ka Malam, amma ka dan rage muryar rediyon ka da Allah.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salamu, da wa muke magana?
Nene Buba Sarkin Fulani daga Fataskun.
To Malam Buba, wani kira?
Daga Fataskun ba. Ina kira gwamnati don Allah a samu haɗin kai da ta.
Malam Buba, ko kana jin mu?
Domin talakokin ba sa samun haɗin kai da manya-manyan jami'an tsaro ne.
Su wane ne ba su samun haɗin kai?
Inda ya suna samun haɗin kai da su, to akwai waɗanda za su ba su rahoto.
Su wane ne suke neman haɗin kai, ko ya kamata su ba da haɗin kan Malam Buba?
Don muna neman haɗin kai da hukumomi din da masu tsaro din.
To Malam Buba kenan da ra'ayinsa daga Fataskum. Yanzu kuma bari mu je Taraba.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Yakubu Akata daga jihar Taraba, daukari garama hukuma Ukari.
To Malam Yakubu, muna jin ka, menene ra'ayinka game da abin da muke tattaunawa akai yau?
Ra'ayina shine gaskiya talakawa su ma su taimaka ma gwamnati. Kuma an yi sanyi saboda kokari da general ya yi gaskiya, domin kaga mutane sun sakaci har wannan ya tashi shigo, waɗansu suna kallon shi suna zaton kaman ba mai ne irin wannan abu bane, har zai tsamo cikin mutane. Saboda haka talakawan sun gani kar a jira sai hukuma komi a ɗauki mataki kafin hukuma su zo su shiga. Wannan shi ne ra'ayina. Allah ya taimaki Baba Buhari daga kan tsaro da yake yi ɗin.
Amen. Malam Yakubu kenan daga Taraba, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Gombe.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Gombe?
Daga Bello Alhassan ne daga Hassan.
To Malam Bello, me zaka ce game da batun tsaro a yankin arewa maso gabashin Najeriya? Malam Bello daga Gombe, ko kana jin mu? To ga dukan alamu layin Malam Bello ya goce. Yanzu kuma bari mu je jiha Plateau. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Plateau? To shi ma malami daga Plateau, layin shi ya goce. Jama'a masu sauraron mu, har yanzu muna da lokaci, sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu wani kiran daga Nasarawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Nasarawa?
Kuna magana da Mawanti Sani daga Nasarawa, garin hukumar Duma.
To me zaka ce game da batun tsaro a yankin arewa maso gabashin Najeriya?
A gaskiya General Buhari ya yi kokari sosai. Sa'annan kuma har yanzu muna so talakawa su kara taimaka masa game da harkar tsaro, yadda abubuwan da ke faruwa a jihar Borno. Gaskiya ba abin da talakawa za su sa ido ne kawai su zuba ido su kalli gwamnati ba, ya kamata a taimaka ma jami'an tsaro. Idan aka ga mutumin da ba gane shigawansa ba, ya kamata a yi maza a sanar da shi a bincika. Na gode. Allah ya taimaki General Buhari.
To kuma mun gode, kuma a nan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku wata damar a kan wani batun na daban.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin gona na Amurka Tom Vilsack da shugaban kamfanin Coca-Cola na arewacin Amurka Sandy Douglas kwanan nan suka bayyana cewa haɗin gwiwar da ke tsakaninsu game da inganta tare da kare tafkuna da ke gandun daji a nan Amurka ya samu gagarumar nasara na kare akalla litar ruwa biliyan guda. Wannan yasa suke fatan ganin an ƙara azama wajen wannan aiki domin a samu ninkin baninkin haka a shekarar 2018. Gandun daji da aka samu wannan nasarorin 13 dukkansu suna nan cikin Amurka ne, waɗanda wurare ne na samar da wadataccen ruwan sha ga Amurkawa, da yawansu ya kai miliyan 60. Haka kuma waɗannan wurare za su agaza ƙwarai da gaske wajen ganin duk wata rayuwa da za ta rayu a kusa da sunan gaba su ma sun amfana da ruwa mai kyau. Vilsack ya ce wannan nasarar da aka samu ya nuna a fili cewa haɗin gwiwa tsakanin kamfanin na Coca-Cola da hukumar USDA da gwamnati wani babban misali ne na yinsa zai amfani dimbin al'umma kana ya samar da sabon tsari tare da taimakon al'umma fiye da gwamnati ko kamfani mai zaman kansa ya ce ya ware wuri guda domin aiwatar da ayyukan ci gaban jama'a shi kadai. Vilsack ya ci gaba da cewa faɗin filin gandun dajin Amurka mai girman eka miliyan 193 shine ke samarwa Amurkawa miliyan 60 wadataccen ruwan sha. Kana yake taimakawa mutane a kalla 200,000 domin samun abin yi, wasu na dindindin, wasu kuma na wucin gadi, wanda hakan yake samar da ƙarin kuɗin shiga da ya kai har dala biliyan 13 ga al'ummomi daban-daban a kowace shekara. Wannan haɗin gwiwar dai ya haɗa da rawar da ƙungiyoyin al'umma ke takawa ne ta amfani da ƙwarewarsu a kan abin da ya shafi matsalar da aka iya fuskanta lokacin gudanar da babban taro a kan kasafin kuɗi da ke nasaba da ƙalubalen da ke tattare da samar da ruwan sha ga al'umma. Domin ko mutane masu yawan gaske a cikin al'umma, ciki ko hadda masu aikin sa kai da matasa suna aiki tare domin ilmantar da jama'a game da samar da ruwan sha. Misalin irin wannan aikin haɗin kai ko shine na gandun dajin da ke arewacin New Mexico, inda aka yi aikin haɗin gwiwa domin ganin an dawo da martaban wannan gandun daji da ke cike da albarkatu da ake bukata cikin wani gandun daji, wanda hakan ya sa ya bunƙasa albarkatun wannan gandu. An samu nasarar hakan ne ko ta rage yawan haƙar ma'adanai a wannan wuri, domin waɗannan mutane da suka yi aiki a wannan gandun sun tabbatar cewa an dawo da martaban wannan gandun, haka kuma ya haifar da inganta tare da samun ƙarin adadin ruwan da ake samu, wanda haka kuma ya taimaka wajen ƙarin samun ruwan sha a birnin Santa Fe da ke New Mexico. Sake inganta wannan wuri dai ana sa ran ya ƙara samar da adadin ruwan sha da ya kai lita miliyan 49. Ɗaya daga cikin muhimman dalilan da ya sa aka samar da dokan buɗe gandun daji na ƙasa a shekarar 1997 shine domin a tabbatar da tsarin samar da ruwa mai amfani ga al'umma mai ɗorewa, kamar yadda babban jami'i mai kula da gandun daji Chief Tom Tidwell yake cewa. Chief Tidwell ya ci gaba da cewa daga nan har shekaru 100 masu zuwa, shirin tare da shugabancin filaye da gandun daji zai taimaka ƙwarai da gaske wajen samar da wadataccen ruwan sha a duk faɗin Amurka. Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu a nan yana cewa karfe 5:03. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaicen, wata fashewar da ta auku a Maiduguri babban birnin jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya yau Laraba ta halaka mutane akalla 8 tare da raunin wasu kuma 15. Hukumar kai daukin gaggawa ta ƙasa nema a takaice ta ce mutane 6 sun halaka nan take a wurin, sannan wani guda kuma ya mutu a asibiti, sannan ana ma mutane 15 din jinya a asibiti. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gana wannan ranar Asabar din da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da kuma manyan jami'an diplomasiya na manyan ƙasashe don su tattauna rikicin Siriya a Lausanne na ƙasar Switzerland. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya sha alwashin gudanar da yaƙin neman zaɓensa ta yadda ya ga dama cikin sauran 'yan makonnin da suka rage. Yana mai ko oho da nesanta kansu da jagororin jam'iyyarsa ta Republican suka yi da shi bayan da aka yada wani faifan bidiyo na shekara ta 2005 wanda ke nuna Trump na kalaman batsa game da wasu mata.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Aidan Utuku, Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauwanin lafiya.